Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Litinin 26 ga watan Nuwamban shekarar 2018 akan metoci da suka hada da 40, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalal da Niya, sai kuma Alpha Radio a birnin Kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakubu Makere ne tare da Alheri Grace Abdu za mu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin. Kafin ku ji abubuwan da muke dauke da su ga kanan labarai.
To, Baba, Rasha ta kai wa waɗansu jiragen mayakan ruwan Ukraine 3 hari bisa zargin sun shiga bangarenta a tekun Bahar Aswad. Hukumomin Amurka sun rufe kan iyakar Isidro da ke tsakanin San Diego da Tijuana sabili da yankarin da waɗansu baƙin haure 500 suka yi na shiga Amurka ƙarfi da yaji. Kana Birtaniya daga ƙarshe dai ta sa hannu a jejjerewa ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai bayan shekaru 44 da shiga ƙungiyar.
To, kanun labaran kenan. Bayan ku gama kojin labarai, za ku ji cewa an nada tsohon mataimakin shugaban Najeriya Abubakar Atiku wazirin Adamawa, inda ya yaba wa tsarin ilimin NAIA zuwa da lardi, ilimin da ya taimaka wa rayuwarsa.
Wannan mukami na waziri shi ya fi nauyi da girma a cikin kansuloli na majalisar masarauta Adamawa. Waziri shi yake kula da hakimai da harkokin mulki na majalisar masarautar Adamawa.
Tawagar gwamnatin jamhuriyar Niger da ke rangadi a fadin kasar domin ganin yadda da madarbana ta kaya ta yada zango a birnin Kwadni, lamarin da kungiyoyin jama'a suka ce
mu dai ana yin shi dai tunda har yau ba ga dai konkare ba, gashi a ce an gano an san ga abin da an kai mutane. Dan an ga ce an zo an ga shekara tsin da take kyawu ba, ya kamata a ce mutanen nan ayi musu tallafin su. To, amma mu sai a yi shi abin sai biyo kuma an shirka duka.
Madalla, Sarfilu Hashim Gumal kuma na tafi da shirinsa na ciki da gaskiya, amma sai mun fara da cin cikakkun labaran duniya.
Jama'a, assalamu alaikum, barkamu da asuba ga cikakkun labaran mai karantawa Alheri Grace Abdu. Rasha ta yi harbi kan waɗansu jiragen yakin Ukraine guda biyu, ta kuma rafkawa na uku a tekun Bahar Aswad jiya Lahadi, suna zargin 'yan ƙasar Ukraine ɗin da shiga yankin ruwan Rasha ba bisa ƙa'ida ba. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce an ji wa ƙalla mayakan ruwa 6 rauni, suka kuma musanta aikata ba daidai ba tare da zargin sojojin Rasha da cin zali. Daukar wannan matakin yana haifar da barazanar tsaro ga dukkan kasashen da ke yankin tekun Bahar Aswad, saboda haka akwai buƙatar maida martanin ƙasa da ƙasa, in ji ma'aikatar harkokin wajen Ukraine. Ma'aikatar harkokin tsaron ƙasar Rasha FSB ta zargi Ukraine da tsokana da gangan. Cibiyar ta SFB ta fitar da sanarwa da ke cewa an yi amfani da makamai ne da nufin takawa jiragen Ukraine birki Alatilas, sabili da haka kuma aka kwace dukkan jiragen yakin rundunar mayakan Ukraine ɗin guda uku da ke ɓangaren ruwan Rasha a tekun Bahar Aswad. Hukumomin Amurka sun dakatar da harkokin sufurin akan iyaka Isidro da ke tsakanin San Diego da Tijuana na ƙasar Mexico, bayan da 'yan cirani suka yi ƙoƙarin bankawa ta kan iyakar jiya Lahadi. Sama da mutane 500 maza da mata da ƙananan yara suka nemi kutsawa ta kan iyakar, suka kuma bankaɗe shingayen kan iyaka da 'yan sandan ƙasar Mexico suka kakkafa, abin da ya sa jami'an tsaron kan iyaka na Amurka suka harba barkunan tsohuwa, yayin da jiragen aikin tsaron kan iyaka masu saukar angulu kuma suka riƙa shawagi a wurin. Sakatariyar harkokin tsaron cikin gida Kristen Nelson ta faɗa a wata sanarwa cewa an rufe hakan iyakar bisa dalilan tsaro sakamakon yawan 'yan cirani da ke ƙoƙarin shiga Amurka ta barauniyar hanya. Kamfanin dallacin labaran Reuters ya ambaci sanarwar ma'aikatar harkokin cikin gida ta Mexico cewa za ta tasa ƙiyar 'yan cirani 500 da suka yi ƙoƙarin ƙetare kan iyakar ƙarfi da yaji. Sanarwar ta kuma ƙara da cewa Mexico ba za ta tura jami'an soji su sa wa 'yan ciranin ido ba. Ya ɗauki Theresa May da sauran shugabannin ƙasashen Turai mintoci 40 kawai su sa hannu a yarjejeniyar ficewa bayan shafe shekaru biyu ana tattaunawa, sai dai tsugune bata ƙare ba dangane da matsayar da aka cimma kan yarjejeniyar da Birtaniya. bayan da suka sa hannu a yarjejeniyar mai tsawon shafuna 585 da kuma shafuna 26 na kudurorin siyasa da suka zayyana sharuɗan gudanar da harkokin cinikayya ba tare da shingaye ba tsakanin Birtaniya da kungiyar tarayyar Turai. Masu ikon faɗa a jiya harkokin siyasar London suna kulle-kulle kan yadda za su warware wannan yarjejeniyar da aka kulla a Brussels jiya Lahadi. Babu tabbacin ministar da ta Birtaniya da ke fuskantar kalubale za ta iya samun isasshen goyon bayan majalisar wakilai da za su kada kuri'a a kai watan gobe, abinda ke zukatan jami'an hukumar tarayyar Turai kenan jiya Lahadin lokacin da shugabannin kungiyar suka goyi bayan sharuɗan ficewar Birtaniya bayan shekaru 44 da shigarta kungiyar. Shugaban hukumar tarayyar Turai Jean-Claude Juncker ya gargadi Birtaniya da cewa kada ta tsimmanci za ta sami wani abin da ya fi haka idan majalisar kasar ta ki amincewa da wannan yarjejeniya. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Likitocin kasar Kamaru sun ce aiki na fin ƙarfinsu yayin da abokan aikinsu ke tafiya waɗansu wurare neman ingancin rayuwa. Kasar Kamaru dai tana da kimanin mutane miliyan 22 bayan da banda kimanin 'yan gudun hijira 350,000 da suka ƙaurace wa ƙasarsu Afirka ta tsakiya. Da kuma kimanin 'yan gudun hijira 100,000 da suka guje wa hare-haren Boko Haram a Najeriya, har wa yau akwai 'yan gudun hijira na cikin gida 300,000 da kungiyar Boko Haram da kuma tashe-tashen hankali da 'yan aware daga yankin da ke amfani da harshen Ingilishi na ƙasar suka haddasa. Sama da likitoci 500 da kuma ma'aikatan jinya nas 5,000 ake horaswa a ƙasar ta Kamaru kowace shekara. Sai dai a shekarar 1996 da ƙasar ta fuskanci komadar tattalin arziki, aka zaftare albashin likitoci da kashi 60% zuwa kimanin dala 300 a wata. Sabili da haka da dama suka ƙaura zuwa ƙasashen waje. Har yanzu waɗansu suna tafiya waɗansu ƙasashe sabili da ƙarancin albashin. A watan Agusta, hukumomin ƙasar suka fitar da rahoto cewa ma'aikatan jinya suna ƙauracewa asibitai a yankunan da ake amfani da harshen Ingilishi. Biyo bayan hare-haren da aka kashe ma'aikatan jinya da dama, aka kuma raunata waɗansu tari.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Tsohon mataimakin shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya yaba wa tsarin ilimin NA da na lardi wadannan ilimin da ya taimaka wa rayuwarsa. Kana ya yi wa mutanen jihar Adamawa alƙawarin ƙara samar da ci gaba a yankin. Abubakar Atiku ya yi waɗannan kalamai ne a yayin da aka naɗa shi wazirin Adamawa. Da Ibrahim Abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Dubban jama'a ne a ciki da ma wajen Najeriya suka halarci bikin nadin wazirin Adama Atiku Abubakar, ciki har da tsoffin shugabannin ƙasa irin su Chief Olusegun Obasanjo, Dr. Goodluck Jonathan, gwamnoni da tsohon ministan tsaro General Ali Guso, da kuma sarakuna iyayen al'umma. A takaitaccen jawabin dai, tsohon shugaban ƙasa Chief Olusegun Obasanjo, wanda ya bayyana muhimmancin masarautu ga cigaban ƙasa, ya ce Najeriya na neman waɗanda za su kawo mata haɗin kai, musamman a wannan lokaci da ya ce ƙasar ke buƙatar sauyi. Obasanjo, wanda ya musanta cewa ba fahimta juna tsakaninsa da tsohon mataimakinsa Atiku Abubakar, ya buƙaci sabon wazirin Adamawa da ya amfani da wannan muƙami nasa wajen ɗaga martaba masarautar. Tun farko da yake nadin, lamirin Adama Dr. Muhammadu Barkinda Ali Mustapha da ke zama shugaban majalisar sarakunan jihar, ya ce ya baiwa Atiku wannan mukami ne da ke zama mukami na biyu a majalisar masarautar biyu bayan irin gudunmawar da Atiku ya kawo a jihar da kuma are musu gabashin Najeriya, musamman ta fuskacin bunƙasa harkar ilimi da kuma kafa kamfanoni da ke samar da aikin yi ga al'umma.
Wannan mukami na waziri shi ya fi nauyi da girma a cikin kansuloli na majalisar masarautar Adamawa. Waziri shi yake kula da hakimai masu jimillu da harkokin mulki na majalisar masarautar Adamawa. Wannan karramawa ya biyo bayan kyawawan ayyuka da ya yi gaban masarautar Adamawa, jihar Adamawa da kuma ƙasarmu baki ɗaya.
Bayan na dashi sai Atiku Abubakar, wanda shine kudin takarar shugaban kasa na babban jam'iyyar adawa a Najeriya PDP, ya yaba da tsarin ilimi na zamani NA har zuwa da laddi, wanda su suka bashi damar karatun da yi duk da cewa yana dan talaka.
My journey to success and prosperity started with my enrollment into school at the full expense of my native administration, Adamawa NA then.
Wannan tsari su suka saba min da damar da na yi karatu ina dan talaka, godiya ga masarautunmu, kuma za mu yi aiki tukuru domin kawo ci gaba, a cewar tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar.
I will work diligently, Your Royal Highness, and tirelessly too, to promote and advance their values and principles for the rest of my life.
Kamar yadda alƙalmin tarihin masarautar Adamawa ke nunawa, Atiku Abubakar shi ne wuzirin da bukwai, yayin da kudansa ya zai zama tulakin Adamawa. Ibrahim Abdulaziz, sashen Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Lallai shugaba dai mai sirrin zaman lafiya, in ya zo ai zaman.
Kowa da Allah a gaida Ibrahim Abdulaziz. Tawagar gwamnatin jamhuriyar Nijar karkashin ministan man fetur na kasar da ke zagawa a kasar domin ganin yadda kakar da damuna ta wannan shekara ta kaya ta yada zango a birnin Kwadni na jihar Tawa, inda ministan ya bayyana wa wakilin Haruna Mamman Bako abubuwa da ya ji daga bakin mutane a wato karkara kenan wanda ya samu ganawa da su.
Mun san akwai wace shekara wannan lokaci bayan damana, gwamnati na tura tawaga jiha zuwa jiha domin a ji a ga abin damana ta kunsa. Wannan yawon a cikin jihar Tawa mun fara shi yau da kwana biyar. Yau ga mun Allah ya kawo mu Kwanni, inda mun ka tara mutanen Kwanni da Malbaza domin kamumuwan gidan gona su ba mu sakamakon wannan abin da aka samu cikin wannan damana. To lalle wannan departmentin biyu ga abin da an gaya muna, sai mu ce alhamdulillah domin sakamakon damana ya yi kyau. Idan ka dauki departmentin Kwanni, mun gano da gari 12 kawai ne inda an samu karamcin abinci. Departmentin Malbaza gari 6. Wannan sakamako sai mu ce mu yi ma Allah godiya da an samu wannan damana mai albarka. Waɗannan garuruwa guda kenan 18 na cikin wannan departament, kamar da gwamnati ya saba yi za a ɗauka matakai domin ka fuskanci yunwa, ka samu wata matsala na cikin rayuwarsu. Kamar da gwamnati ɗaukare sabai za a ɗauka matakai ko wajen saida abinci da rufuza ko raba shi kyauta ko ku sa mutane ayyuka da za su samu kuɗi da za su sayan abinci su da kansu. Kenan sai a ce wajen fuskar damana za a ce alhamdulillah.
Game da alƙawalin tallafawa garuruwa 18 na gundumar birnin Kwanni da gundumar Malbaza da damanar bana takkada, jama'ar wannan karkara ta nuna murnarta game da wannan albishir da ministan ya yi mata.
Abdu wanda aka yi sani da Abdu Soja, ina godiya ga Allah da ya bani iko ya muku faɗa muku wannan godiya da mun ka ƙara samu ta wajen gwamnati da bisa wannan tallafi da yace zai ba wanda ba su samu cimaka ba, kuma yau farin ciki da wannan abu da yace zai ma yankunan da ba su samu cimaka ba.
Sunana dai Muhammadu Mubarak, wanda aka fi sani da cewa DJ Mubarak. To gaskiya wanga sako da gwamnati zai muna ga yankin abin da shahe region din Tawa, muna godiya.
Biliya sunana Bilamin Muntari. Abin da yasa abu mu muna gode ma gwamnati, amma duk da hakan ga gwamnati ta ƙara rada kokarin da take yi bisa kan wannan al'amari, zama ana iya turo saura ba su samu. Kenan mu jin dadin mu na a ce gwamnati tana taimakon mu mu talakawa.
Kamin ganawar ministan da wakilan al'umma, sai da ya kai ziyara tare da fara minista Brigid Rafini, wanda ya halarci bikin kaddamar da tashar watsa wutar lantarki ta hanyar hasken rana da aka yi a garin Malbaza da gwamnati jihar Tawa Musa Abdurrahman da ke dafawa Malam Fuma Koyegado ministan man fetur din a cikin wannan rangadi a cikin jihar Tawa. To sun isa a tafkin Cirasa da ke Raya Dam na noman ekoki ga lokacin rani da na damana na birnin Kwanni. A bangaren ungiyoyin fararen hula, suna ganin cewa wannan rangadin na sanin sakamakon damana ba shi da wani tasiri, inji Malam Habibu Mumuni.
Ziyara ta ministoci cikin
jamhuriyar Niger bisa ga abin da suka ta campaign de sensibilisation koko campaign agricole gani abin da shekara ta bada abin da kasuwan da son kasaba an jima ana yin shi mu dai ana yin shi dai tunda har yau dai bamu ga dai kwankare ba gashi a ce an gano an san ga abin da an kai mutane dan an ga ci an zo an ga shekara inda ba ta kyawu ba ya kamata a ce mutanen nan ai musu tallafin su to amma mu sai a yi shi abin sai biyo kamar an shifka duka sai ya zaman to kamar ma abin da suka gano ba shine akai ba tunda ka ce ka gano ga inda matsala take ai ko ya kamata a ce a taimaka ma wannan wanda a da cikin matsala ta ko da lokaci dai ana wannan hituwa dai kamar ganin na kai ni dai a zaka dai a kashe kuɗi ne a koma ko wani mai son kinshi kuɗi masu yawa na ta dauka mana wannan duk hituwa mai son kinshi baka san ko nawa shi ka dauka ba ko jika 50 an kaje mishi farin kuɗin da za ka shi Allah dai sai ya kasu
Haruna Mamman Bako na birnin Gwanne sashin Hausa na muryar Amurka daga birnin Gwanne a jamhuriyar Niger
a gaida Haruna Mamman Bako
wannan yakin Boko Haram yaki ne da wayansu suke da interest akai da yawa da yawa suna da interest akai in ba shugaban kasa ya da ya nade kafar wandonsa ya sa mutanen da ya yadda da su suka sa ido akan wayannan ayyukan ba wallahi tallahi wannan har-haran ba zai kare ba saboda duk mafi yawa neman kuɗi ne saboda haka ina kira zuwa shugaban kasa ya sa ido akan mutanen da ya dora wannan amana idan basu yi masa basu zartar da wannan amanan ba to ya sauke saboda duk jini daya da ya daga a kasan nan Allah zai tambaye shi
Shehu malamin nan Khalifa Ali Abdul Fatih ke dan yake baiwa shugaba Muhammad Buhari shawara a cikin martani da mutanen Borno suka yi akan hare-hare da Boko Haram ke ci gaba da kaiwa akan sojojin Najeriya sai a biyo mu a cikin ashirin mu na hantsi domin jin cikakken rahoto Wadannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 12 ne da minti 17. Ga Sarfilu Hashim Gumal da shirin sa na ciki da gaskiya.
Jama'a assalamu alaikum. Tun lokacin da gwamnatin APC ta shugaba Muhammadu Buhari ta kaddamar da shirin kwarmata kuɗin haram da albishirin samun la'adar kashi 5 cikin 100 na adadin kuɗin da aka samu. Mutane kan kawo korafin su kan fallasa irin wannan kuɗi ko ma sanadiyar samun makudan kuɗin, amma wa'imma ba sa samun ladan ko kuma suka rasa aiki ko dakatar da su daga bakin aikin su. Shirin ciki da gaskiya zai duba akalla 1-2 na masu korafin sun gano kuɗin haram. Amma shiru kake ji wai malam ya ci shirwa. Kafin mu fara kawo muku mutum na farko da ya ikirarin fara gano kuɗi gabanin kaddamar da shirin Dr. George Ugo wanda ya ce ya gano kuɗin haram fiye da naira biliyan 400 amma bai samu la'adar kashi 5 cikin 100 da aka alkawarin ba. Ga ƙarin bayani ne yadda wannan shirin kwarmatan ya fara daga bakin mai taimakawa shugaban ƙasa kan labaru Malam Garba.
A wannan magana fa tana da ƙarfi sosai kuma mu muna murna da cewa 'yan Najeriya sun karbi wannan magana ta tona asirin barna ko satar dukiyar jama'a wanda gwamnati ta yi alkawari na farko dai akwai kariya ga wanda ya kawo labari na gaskiya gwamnati ba za ta bari a cuce ka dan kai karamin ma'aikaci ne ka tona asirin babba ko a ma'aikata cewa yayi sama da fadin dukiyar jama'a banda haka kuma akwai goro na albishir wanda yake idan har labarin da ka kawo ya tabbata gaskiya ne gwamnati kuma ta kwato kuɗi daga hanyar da aka karkatar da su za a ba da tukuici ne kashi 1 zuwa kashi 5 na abin da aka dawo da shi 'yan Najeriya sun karbi wannan magana wato irin tururuwar da jama'a suka ringa yi na kai ƙara ko kuma tsegumin cewa wane ya taba kayan jama'a wane ya sata wato ita kanta shirin da akai wato na yanar gizo wato sansanin yanar gizo wato da addressin da aka bada dan ya karbi yanzu ta kife saboda irin tururuwa da akai mata amma an farfado da ita kuma ana nan ana kokarin ma fadada wato ba kara mata karfi domin yanzu an fahimci cewa 'yan Najeriya da gaske suke kuma gwamnatin shugaban Muhammadu Buhari murna take tana alfahari da wannan irin kyakkyawar karba da aka yi wa wannan sabuwar manufa maganan a kawo rahoton sama da fadi na dukiyar jama'a. Ai wasu ma kyauta suke yi, ai kasar ake yiwa. Saboda haka ba wai tukucin za a duba ba. Kuma shi bace a ɗaya zuwa ko kashi ɗaya, biyu, uku, hudu ko biyar, a za a tattauna ne a ga irin gumin da ka sha. Akwai wanda zai zo ya ce a bani ni na ga kudin gwamnati guri kaza, ko a banki, ma'aikatan banki sun ba da gudunmawa, an ɓoye su sun kai kaza shekara kaza, kuma wane ne ya ɓoye su, a bani rabi ko kuma gwamnati ku ɗauki rabi. To wanda ya ce a yi raba daidai da shi, ai ya so kansa da yawa, tunda abin nan na jama'a ne. Shi yasa gwamnati ta ajiye ka'ida, sai a tattauna a ga irin gumin da kai wajen tona wannan abu, to sai a baka daidai iya wahalar da ka sha.
George Ubade wani mai bincike ne da ya ikirarin ya gano biliyoyin naira lokacin tsohuwar ministan kuɗi Kemi Adeosun da tsohon babban daraktan DSS Lawal Daura.
Dr. George Ubo, I wish to humbly submit the services I have rendered to my fatherland Nigeria without compensation. I, George Ubo, traced 473.5 billion naira in 9 banks within 27 days in February-March 2016. Number 2, I, George Ubo, traced 1.993 trillion naira EFCC failed to remit to the federal government from inception to 2013. I, George Ubo, was engaged by the Governors Forum on the Paris Club debt judgment in 2014. I detected $478 million.
Bayan bayyana wannan labari a Turanci, na gano kuɗi fiye da naira biliyan 400. Mai taimakawa Ubo na musamman, injiniya Magaji Muhammad, yayi bayani filla-filla akan wannan batu.
To alal hakika wannan al'amari da ban mamaki, mutum muhimmi wanda ya san aikin sa irin Dr. George Ubo, wanda a cikin kwana 27 katal ya gano wa gwamnati zunzurutun kuɗi har biliyan 473, wanda da an sace su babu hanyar da za a samu su, amma saboda ƙwararre ne ta ɓangaren gano kuɗaɗe ta bankuna da kuma wurare daban-daban ya gano wannan. Amma abun mamaki a wannan gwamnatin da muke tunanin gwamnati ce mai adalci, turan 20 ga watan Disamba 2017 ya wata sha a rubuta minista ta kuɗi ta mai da kuɗi ma talakawa TSA, shi kuma ta biya shi kuɗinsa biliyan 23.6. har yanzu ba labari. Wannan al'amari yana ba mamaki. Mun rubuta wa takarda ma Attorney General, a rubuta wa shugaban ƙasa, takarda ba ta kai wajensa ba. To har yanzu al'amari mun rasa yadda za mu yi.
Injiniya Magaji, kafin ka ci gaba, sai ba mu labarin yaya ya gano waɗannan kuɗaɗe, kuma sannan waye ya sa shi wannan aiki na gano waɗannan kuɗaɗen ne?
Wannan tun kafin wannan gwamnatin ta taho da policing whistleblower, shi din nan shi ya bada yadda ake gano kuɗaɗe a ture na ɓangaren whistleblower's policy, a bada 5%. Allah da ikonsa, wannan gwamnati mai adalci ta bibi abin da ya ba su, suka amfani da shi. Amma shi tun kafin a fara wannan policy din, ya Attorney General na ƙasa ya sa shi ya gano wa gwamnati kuɗaɗen su da aka sassace da sauransu. Bisa ga ƙwarewarsa, a cikin kwana 27 kacal ya gano daga kuɗaɗen nan biliyan 473 makasar nan a bankuna 9. Amma har yanzu ana faɗe tashi ya kashe kuɗaɗen sama da miliyan 200 zuwa tafiya ƙasashe daban-daban, daga America zuwa Middle East zuwa Europe, ba inda bai je ba, don ya saboda kishin ƙasa, don ya gano kuɗin Najeriya ya da da su. Amma har yanzu aikin da ya yi, har yanzu gwamnati bata wayeshi ba, al'amarin ya zama abin takaici, babu daɗi.
Wato ma'ana abin da ake so a gane, waye ne, shin aikin sa kai ne ya sa kansa, tun da ka ce dama kafin ma fara wannan aiki na kormoto ne, shin shi ya sa kansa wannan aiki ne, ko kuma wata hukuma ce ta gwamnati ta bashi wannan aikin ya gano waɗannan kuɗaɗen?
A gwamnatin tarayya ce ta bashi, ƙarƙashin Attorney General na ƙasa, AA malami ya bashi wannan abun ya gano, kuma a cikin kwana 27 daga bankuna guda 9 biliyan 473 da yan ɗoriya a kai. Shi yana neman hakkinsa na 5% da shugaban ƙasa mai adalci ya alƙwari, domin da ya gano kudaden da aka boye na gwamnati ya dawo masa dashi yana da kaso 5%
yawa to in haka ne kuwa faɗa mana waɗanne hanyoyi aka bi domin ganin bashi haƙƙin nasa kuma ya zama rin zuwa bashi ba
to hanyoyin da ake ba an gano wannan kudaden daga bankuna guda 9 daga ba in aka nemi jinsu za a ji bankuna a DG na DSS ya samo ne din the executive na bankunan nan guda 9 a options na DSS aka sa director operation ya musu tambayoyi akan wannan kudaden me ke tabbacin ya gano wannan kudaden na gwamnati ne aka sace yanzu aka gano ba ne da ba ya ake ciki aka bincika duka aka reconciliation account ya tabbata haka ran 20 ga watan December 2017 aka rubutawa minister na kudi akan ta biya wannan kudin biliyan 23.6 har rana ta ita yau ba a biya wannan kudin ba
ba mu labarin dazu ka ce ko da yake baka fayyace ba kace aka rubuta takarda zuwa ga ma'aikatar kudi ko ministry kudi wa waye ne rubuta takarda
director general ne na DSS na kasa ya rubuta takarda bayan ya gamsu da bincike da aka yi na reconciliation na accounts ba executive na bankunan nan baki ɗaya guda 9 sun zo ofishin DSS karkashin director na operation Mr. Basi aka tabbatar aka sa a PowerPoint kowane account aka punchinin ya nuna ga yawan kudade ga wanda aka samo su gashi kudi suka amsa sunansu shikenan daga nan ya rubuta takarda ma minister ta kasa Mrs. Kemi Adeyoshin akan ta maida wannan kudi yau wata 8 da kwanaki har yau ba a maida ba to wannan al'amarin wannan abun ya mu kanmu da muke wannan abun guwan mu yayi sanyi shi kadai wannan option kurmaton bayani ya fi karfin ministry guda uku in ka hada su kuma gwamnati ba ta ba su komai
wato bari ma mu gane dalla mana shin waɗannan kudaden da aka gano fiye da naira biliyan 400 da wani abu shin kudaden nawa ne bangare ne kun yi bincike su waye ne suka je suka adana ko suka koyi waɗannan kudaden a waɗannan bankuna tare da kuke magana
yawa waɗannan kudaden dukkan ma'aikatan gwamnati ne
Makon gobe za mu dora daga inda muka tsaya da kuma yiwuwar samun ƙarin bayani daga sassan da haƙin hakan ya rataya a wuyansu. Yanzu a madadin Nasiru Alamel Hikaya, ni Sarfil Hashin Gumal ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla yanzu kuma ga labarai a takaice.
Ƙwararru masu Dikaya sun gano gawarwakin mutane 31 daga tekun Victoria bayan kifewar wani kwale-kwale a wani hadarin da ya kasance da ɗaya daga cikin mafiya muni a tarihin ƙasar Uganda. Ana kyauta zaton adadin zai karu kwale-kwalen yana ɗauke ne da mutane 100 ninkin abin da ya kamata ya ɗauka lokacin da ya kife ranar Asabar da Maraice. Hukumomi sun yi kokarin su hana masu wannan kwale-kwale tashi sai dai kasancewa akwai waɗansu 'ya'yan sarauta biyu a cikin fasinjojin ya sa aka kasa hana su tashi. Rasha ta yi harbi kan waɗansu jiragen yakin Ukraine guda biyu ta kuma rafkawa na uku a tekun Bahar Aswad jiya Lahadi suna zargin 'yan ƙasar Ukraine ɗin da shiga yankin ruwan Rasha ba bisa ƙa'ida ba. Jami'an ƙasar Ukraine sun ce an ji wa kalla mayakan ruwa 6 rauni suka kuma musanta aikata ba daidai ba tare da zargin sojojin Rasha da cin zali. Hukumomin Amurka sun dakatar da harkokin sufurin kan iyaka Isidro da ke tsakanin San Diego da Tijuana na ƙasar Mexico bayan da 'yan cirani suka yi ƙoƙarin bankawa ta kan iyakar jiya Lahadi. Sama da mutane 500 maza da mata da ƙananan yara suka nemi kutsawa ta kan iyakar suka kuma bankaɗe shingayen kan iyaka da 'yan ƙasar Mexico suka kakkafa.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai can da hantsi za a yi mu ɗauke da wasu shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin kowa da kowa na sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma Alheri Grace Abdu da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wannan shirya ba da umarni Malam Sidi da injiniyanmu na wannan safiyar Jimmy Cook. Baba ya kuma kere ne daga nan Washington ke sallama da ku sai an jima. Assalamu alaikum.
Afrique, le monde aujourd'hui.